Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radiant Freedom muryar jama'a ki gabatar da Indaranka. Dai gwamnatin jihar Lagos bata saki baburan matasan nan yanci rani da aka kama aka ciwa zarafi a jihar ba, lamarin da ke kara nuna irin wayar da ƴan arewa ke fuskanta a kudancin kasar nan. Rana zafi inuwa kuna da yanda ƴan karota ke samun lasisin rike kokara a bakin aiki, wasu ƴan kasuwa sun koka bisa yadda suka ce ƴan karotar sun rufar musu da kokara. Waje guda kuma gobe ne ake sa ran yin sadakar ukun magidancin nan da mota ta take, wanda shi ma ake zargin akwai hannun karotar a cikin sa. Yayin da mutane ke ci gaba da kuka dangane da yadda jami'an tsaro da hadin bakin wasu ma'aikatan kotuna ke cinikin su kamar kaji, wasu hukumomin sun yi martani sai ku biyo mu dangin yadda ake fakewa da guzuma ana harbin karsana. A fannin mu na kokun san kuma zamu yi nazari akan katangar bangon duniya. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne ke muku lalemar haba da sake saduwa a cikin shirin Indaranka, wanda masu salon magana sukan ce ka sha kallo. A makon jiya ne dai Alfaza Zibo Turami Haruna ya aiko da wasikar hannunka mai sanda kamar yadda ya saba ta cikin wannan shiri. Kunshin wasikar tasa dai ya yi fadan ƴan kadanya ne dangane da yadda wasu daga cikin jami'an tsaro da ma'aikatan kotuna suke hada baki wajen cin kasuwar mutanen da aka kama. Har ma Boturamin ya yi kukan cewar irin wannan tsari na garkuwa mai lasisi ya ta san ma zama ruwan dare. A baya dai duk mai laifi ba a kai shi kotu daga gun ƴan sanda, sai an kai shi ofishin babban magatakardar babbar kotu ya rattaba kotun da za a kai shi. Amma yanzu labari ya fara shan bamban, sai a kamo mutane a cinkushe su a kotu a yi ta ciniki. Waɗanda suka yi ragowa ba su da kuɗin fansa, sai a mayar da su a yi direction. Wannan shi ne ƙunshin barna ake cewa jabaci. Mutane da dama dai sun kota bisa yadda suke cewar haka sakit an kama su akan hanya, amma ana kai su gun ƴan sanda sai kotu. Daga kotu kuma aka tattara su a wani ɗaki, a nan ne aka yi musu kuɗin goro, ɗan uwanka ya zo ya biya a bashi kai. To amma babbar kotun jiha ta ce ko kaɗan bata bayar da kofa a dinga karɓar sisin kwabo a hannun mutane ba. Babajiba Ibrahim da ke zaman kakakin babbar kotun ya ce ai tun daga tushe ake yin direction, dan haka haramun ne a ce ɗan sanda ya kai mutum kotu ba tare da direction ba. Babajiba Ibrahim ya ce tintini aka bai wa ƴan sanda damar yin direction daga charge office. Ma'ana idan sun yi kamu kuma har ta kai sai an kai kotu, to ba za su kai mutum kai tsaye kotu ba sai sun fara tabbatar da cewa akwai darashi.
Su kai wurin kotun da take kusa da su, su ajiye su a nan, sannan sai su ɗauko takardar su kawo ta ainihin wato haya ko domin a gabatar da wannan darasha. Amma ina tabbatar maka babu wani kuɗi da ake karɓa domin yin wani darashin a ainihin wato ofishin.
To amma na su ɓangaren ƴan sanda sun ce su ma hannun sa tsarkake yake domin ba su aminta a karɓi kuɗin kowa ba. Dan haka kakakin rundunar ƴan sandan jihar Kano DSP Abdul Haruna Kiyawa ya ce suna ci gaba da aiki tukuru wajen tsaftace wannan harka.
Kuma muna da kafafe da dama wanda muka faɗa, duk mai korafi ya zo ya shigar, muna karɓar korafi da dama a headquarter. Akwai ɓangaren ofisin mu na a hulɗa da jama'a wato public relations, akwai provost, akwai sauransu. Duk wani ɗan sanda wanda ya nemi ka bashi kuɗi, muna jin hankalin mutane, muna ba da lambar wayoyi ko da yaushe a zo a gaya mana, kuma kamar yadda doka ta zanada, doka za ta yi aiki a kansa.
To su ma nasu ɓangaren jami'an lura da gidajen yarin ƙasar nan wato hukumar gyaran ɗa'a ta bakin Musbahu Lawal Kofar Nasarawa mai magana da yawun hukumar ya ce su ma dai san makal kulɓance ke ɓarna, amma sai a ce wai jaɓaci.
Misali aka kawo sabon kawowa ko ai bai zama mallakin kurkuku ba a lokacin, idan aka karɓe shi wanda prosecutor kotu shi ai shi ai fiyo shi prosecutor yake kawowa, idan ya kawo ya danta suka danta prosecutor shi kuma prosecutor zai ɗebi waɗannan mutanen nan zai je kai su gaban alkali. To da lokacin da alkali aka karanta musu tuhumar da ake musu a gaban alkali, alkali ya ce a kai su gidan yara a tsare su. To a lokacin zama mallakin kurkuku rumin shi ne tuhumarsa. To a wannan lokacin ana karanta masa tuhumar sai ya amsa, alkali zai bada umarni ya ce a kai shi gidan yara.
To mai sauraro, za mu tsananta bincike tare da ci gaba da baiwa kowane ɓangare na wannan batu haƙƙinsa. Bincike dai ya nuna cewar akwai mutane da dama da ke korafin cewar an kama su girma-girma ya tusar baƙo. Wasu ma suka ce babu laifin tsaye ba na zaune, kawai dai irin kaman nan ne na ƴan sanda sun shigo. Amma da zarar an kama su shikenan sai a kai su wancan daki da ake zargi a kotu a kuma yi musu kudi a zo a fanshe sa ba da kudin
billahi laz ya bukwari cika ga wane ne yan sanda suna harka jami'an kotu suna harka ana ta business ai alkali ma yana can ba zaune su suke business din sa nan ga keji fa ga motar kurma a aji ga gandurobobi da bindigogi ai kaga dole ka tsorata tunda kaga ga kurkuku kana kallanka kuma mutane ba sa son zuwa kurkuku sai kaga mutun da an kama shi an ce ka wani abu su jami'an shari'a idan har gyara suke so ai ba wai magana za su zauna su ji a rido ba su je su gani da idan su mana ba su da ido
Allah ya kyauta kai kuma Yusuf na dama Isma'il sannan ka da kokari to yanzu kuwa sai batun wani sahorami wanda suka yi rikici da wani abokin sa kuma har ta kai an yi kare jini bure jini amma abin ka da sharrin zuciya sai ya koma gida ya dauko wuka domin daukar fansa da zuwa gidan bai samu abokin fadan nasa ba sai kawai fushin kaza ya huce akan dani inda ya dauki wata babarbar ya ruka yayyanki kanwar abokin batarawar tasa ya kuma samu jakin gidan aura ya sassuka wuka nan take dai wancan jaki wa'adi yayi domin tuni ya tunkuyi barji kafin ma kai shi asibitin butinariya domin ceto rayuwarsa ne dai ɗan sanda suka cafke wannan matashi mai suna Bashir Ja'in suka kuma gurfanar da shi a gaban kotun majistri dake gidi-gidi kuma lokacin da aka karanta masa laifin sa na kutsawa gidan mutane da haddasa rauni ga dabbobi da bani adama ya amsa ita kuma wannan budurwa a mai da ita gun likita amma fa kafin a mika shi ga ɗan sandan wakilin mu Abubakar Sabo ya zanta da shi inda yace ya tabka babban kuskure
eh ni ma dai na san nayi kuskure gaskiya kawai dai zafin rauni ne ni ma ya dibe ni saboda naga bayan jikina duk jini ka ga riga ta ma duk ta jike da jini
ko dai ka sha wani abu lokaci
wallahi ni ba abun da nake sha alaji
to ita ma dai wannan budurwa wacce aka sassara aka fada da makaifar cikin ta da wani kwambalelan yanka a kuncin ta tace ciwon radadi yake mata
sunana Fatima kawai sai yo kai na yi bankare ni ya ringa dora mun wuka ko ta ina da yaka zai yanka mu ya sai ni haka sai dora mun anan din
ko ka san ba mu samu damar kawo muku ba to daga mutuwar jaki kuma sai batun yadda aka zargin yan karota na daukar kokara suna nadawa mutane na jaki a ƙarshen makon da ya gabata ma ai wani magidancin ya rasa ransa haka kuma wasu yan kasuwa su ma sun koka bisa yadda suka ce dogarawan karotar sun nada musu na jaki sai dai kuma karotar ta ce idan an bi taba rawo a dinga duba mai kaya domin idan bera da sata daddawar ma tana da wari wakilin mu Yusuf Ala Abdalla yana da cigaban bayani
yanzu haka dai ungiyoyin sa kai da kuma na kare haƙin dan adam a jahar Kano bakin su yazo daya sun kuma dukufa domin lalubo hanyoyin da za a bi domin magance al'amuran karota a jahar Kano idan mai sauraro bai manta ba ranar asabar din da ta gabata ne ake zargin wani jami'in karota da rike stiyarin wata mota kirar golf inda kuma ta tawalan keluwa da karshe ta je ta maki wani mutum aka hada shi da wata kofa nan kuma take ce gagarin kunan wakilin mu Abba Isa Muhammad ya zanta da wannan dan karota jim kadan bayan faruwa al'amarin wanda ya masa bayani dangane da abin da ya sa ya wannan al'amari
a ke zgadi tire rawo na ba da hannu shi yake na dauke ni abu wani na tawulululu zai fa are je buge wani mutum
amma ana zargin ai kana cikin motar kai ne ma ka rike kan motar
ina kan bonnet
to bayan nan
ta duka
har ila yau Abba Isa Muhammad ya zanta da Awwal Yusuf wanda kuma shine direban wannan motar shi ma dai ya karin haske
a tsayanke mota a gurin bisai ne ba ai ba ji rawun ba wancan mota kuma zuwa Yutun ita office zamu je ta fata din tsayar din motar ta ji ya tsayar din motar kuma can hannu can ga mai machine ya wuce to kaga kamun sai ya tsayar ba
har ila yau filin inda ranka ya zanta da dan uwan marigayin wanda yace su haƙin su kawai suke nema sannan kuma filin inda ranka ya tuntubi mai magana da yan hukumar ta karota wato Nabil shi Abubakar Kofar Na'isa wanda yace ai direban mota ne ya yunkurin tserewa
shi wannan mutum yayi laifi a kokarin ya je igudu ije idaki wani mutum kuma har mun samu labarin ma cewa wanda aka daka din Allah ya masa rasuwa
har yanzu dai gwamnatin jihar Lagos bata saki baburan matasan nan yan cirani da suka shiga birnin daga nan arewa ba wannan al'amari ya bayar da mamaki matuka bisa yadda mahukuntan jihar ta Lagos suka bade idanunsu da toka wajen yiwa matasan na arewacin Najeriya kememe tamkar dai ko sun shiga jihar ne ba tare da visa ba dane dai wasu lauyoyi karkashin barista Abba Hikima Fage suka shigar da kara domin neman haƙin waɗannan matasa amma abin mamaki jikin gwamnatin ta Lagos ko la'asar bai yi ba domin da cewa sun saki matasan har yanzu sun isa kar musu baburan su labarin da ke kara nuna rashin gatan yan arewa a Najeriya daga nan Kano mun tuntubi Abdul Yakubu guda daga cikin waɗannan matasa wanda yace hakika sun ga tsantsar wulakanci
sai daga ba suke ce ai magana ya je court yanzu ba ta bada bani makin ba sai ba za ta rike dai ko nan sai muna zaune dai ana tsammani zai fito zai fito zai fito shiru har ya yi kusa mun kusa kwana kuma kenan
to ko me ba a san lauyoyin da suka shigar da ƙara domin kwato hakkin waɗannan matasa a kasance da mu a shirye-shiryen mu na gaba domin mun tuntubi barista Abba Hikima Fage dan jin ƙarin bayani da ma halin da ƙarar da suka shigar ta neman haƙƙin take ciki masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a to madalla a kwanakin baya da hukumar lafiya ta duniya ta yi furucin cewar tirin kwamfuta na iya kashe ƙwayoyin halitta idan ana dorawa akan cinya to amma daga bisani hukumar ta ce ta gano cewar wancan batu ba haka yake ba domin wancan tiriri baya ma cutarwa amma fa wani likita ya ce akwai lam'a a cikin wannan batu na baya-baya wakiliyar mu Asma'u Muhammad Sani tana da cikakken bayani
wani babban jami'in hukumar ta lafiya kan muhalli a kasar nan Edwin Eda ne ya bayyana hakan ga manema labarai a birnin tarayya Abuja ya ce ba kamar yadda ake yamadidi cewa ta'ammali da wayar tarho yana haifar da cutar daji akan wannan batu ne muka jiyo ra'ayoyin wasu mazauna birnin Kano kan wannan bincike
ni ba zan dauki wannan binciken nasu na baya-baya ba zan ci gaba amfani da abin da suka fadi na farko cewa yana da illa domin wannan muka sani shine duk wani radiation daga wannan inji da fitar da nawo definitely yana da illa
na yadda da rahoton tunda dama su suka fada kuma yan sun karyata kansu sai dai har yanzu jama'a na cikin rudani game da wannan al'amari na kongobakon baya
to Allah ya samu dace yanzu kuwa sai fannin mu na ko kun san inda yau Amina Hamisu Isa ta duba katangar bangon duniya wacce take a can kasar China
Bangon duniya dai yana can a kasar China wanda ake kira da Great Walls of China. Sarakunan kasar China na wancan lokaci ne suka gina domin kare kai daga hare-hare. Shin ko kun san wannan bango ya shafe shekaru 2700 a duniya? Sa'annan, laborers sama da miliyan 1 ne suka yi aikin ginin wannan bango. Shin ko mai sauraro yana da labarin cewa shine bangon da yafi kowane bango tsayi a duniya? Yana da tsawo kilomita 21,196 sannan kuma Ya mamaye cikin yankuna guda 15 na arewacin kasar China. A duk shekara ana samu akalla mutum miliyan 50 dake zuwa domin yawon bude ido kan wannan ganuwa.
An gaishe ki Amina. Kan mu je ga fannin mu na ra'ayoyinku ga takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Yusuf Tasi wanda Allah ya jarrabe shi da lalura. Amma fa ana neman naira miliyan 4,320 domin yi masa aiki. Kudin da danginsa suka ce basu ma taba ganin su ba. Sai kuma takardar neman taimako ta wata baiwar Allah mai suna Jummai Isa wanda ita ma Allah ya jarrabe ta da lalura har ta kai ana neman naira 321,500 domin yi mata aiki kudin da tace ba ta da su ba ta da dalilin su sai kuma takardar neman taimako ta wata baiwar Allah mai suna Nazira Nasir wanda ita ma Allah ya jarrabe ta da lalura har ta kai ana neman naira 150,000 a asibitin koyarwa na malami ne Kano domin ci gaba da kulawa da lafiyarta wannan baiwar Allah wacce ta fito daga tudun wada Daro i bayan Allah da a taimaka a ceto rayuwarta. Da fatan bayan Allah za ku taimaka. Yanzu kuwa lokaci yayi da Amina Hamisu Isa za ta dawo domin karanto mana sakonin ra'ayinku da kuka aika mana daga dandalin sada zumunci na Facebook.
A ra'ayin Maryam Dalliti cewa ta kike duniya dan uwan uba da tafkawa ƴaƴan dan uwansa tsiya Allah ya musu sakayya shi kuma Allah ya shirye shi. Sai ra'ayin Abubakar M Inuwa wanda yace ana daraga dare yayi lauyoyi sai a ƙara lura.
An gaishe ki Amina. Dika kuma da wannan ne shirin zai dasa aya a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Ala Abdalla Aminu Abdu Baka Noma da Amina Hamisu Isa Suleiman Musa Abdullahi baban gida da Taimakon Abdulrahman Hamisu na Madina sune suka sarrafa min na'ura Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh